mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar muryar zamani dauke da labarin yanda akai wata hawa da sauka a gaban ɗaya daga cikin manyan kotunan jihar Kano da take zamanta a nan Mila Road, inda aka buƙaci wani matashi ya biya kuɗin jirgin da wani bawan Allah ya zo daga jihar Lagos har naira 30,000 saboda wani dalili, kuma wannan hukunci ne ƙwarya-ƙwaryar hukunci da kotun ta zartar biyo bayan hawa da sauka da aka yi irin na shari'a. Kuma yanzu zan sada mai sauraro da ɗaya daga cikin lauyoyin da suke cikin wannan shari'a don jinya abubuwan suka je suka zo, aka bar wannan mutumi da biyan kuɗin jirgi naira 30,000 da wani bawan Allah ya biya ya zo daga Lagos domin wannan shari'a. Za mu fara jin suna da kuma matsayinka a wannan shari'a.
Sunana Muhammad Ilyasu Sa'idu, kuma ni ne lauyan wanda ake tuhuma na biyu a cikin wannan shari'a.
Mene ne abin da ya faru a farko?
Abin da ya faru, an daga ita wannan shari'a yau don a fara sauraron shaidu.
Wai shari'ar ta me?
Shari'an mai su FCC ne suka kawo shi client ina da shi wannan first defendant akan ana zargin su da sun hada baki an sa ta mu wani kudi a accountansa
har sun kai na
miliyan 47.
To wannan kudi ba su nauyi haka lawaya?
To zargi ne,
ai a zargin da
zargi ne shine yanzu muka zo mu kare sa.
To yanzu ga EFCC ta zo da na ta lawaya, kai ma a matsayinka na lawayan ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi ka zo ka shirya, ita ma kotu ta ce ta shirya, sannan su ma EFCC da suka zo da lawayansu sun ce sun shirya, an sa wannan rana domin a fara jin shaidu, har ma su EFCC din sun zo da shaidun nasu. To sai aka yi yaya kuma?
To da aka zo aka shi lawayan EFCC ya ce ya zo da shaidunsa ya shirya, aka tambaye shi wanda yake kara na biyu na ɗaya kai, yace bai shirya ba saboda me, yace suna da dan matsala da lauyansa ba su samu sun daidaita ba, amma yana roƙon kotu da ta dan ƙara bashi lokaci yanda zai koma su daidaita da lauyansa.
Shi da kansa yayi wannan roƙo ma ba ta bakin lauya ba, dama ana yin hakan ma mutum ma ya roƙa da kansa.
Akwai fair hearing a kotu, so koda baka da lauya kotu sai ta saurare ka sannan kuma sai ta hukunci. Akwai shari'un da dole ba za a saurare su ba gaba daya sai da lauya a ciki.
Amma irin wannan ƙwarya-ƙwaryar sauraro akan yi?
Wannan akan yi tunda ba shi da lauya, kuma ba za a ce an foreclosing ɗinsa an rufe shi ba za a ji ta bakinsa ba, kuma yana kotu, da a ce baya nan sai wani abun kuma da ban yi biyu.
Sai ya yi roƙon kotu ta daga?
Ta daga wannan shari'a a ba shi dama ya je ya sasanta da lauyansa. To da aka yi wannan magana, shi kuma lauyan EFCC ganin ya shirya ya taho da shaidunsa, ɗaya ma yake cewa daga Lagos ya taho da shi, saboda haka yana roƙon kotu ko kar ta daga. Shi a shirye yake a cigaba da shari'a.
Idan kuma
kotu za ta daga, to yana roƙon kotu da ta biya shi, da ta ba da duk, da ta sa shi wannan da ya jawo daga wannan shari'a ya biya 100,000 kuɗin jirgin da wanda ya taho daga Lagos ya zo. 100,000 ya nema. Da kotu kuma a cikin adalcinta da ta tashi hukuncinta sai ta ce ya biya 30,000.
Ta zama ge 70,000.
Dama ai abinda ka nema ba shi ake baka ba yawanci. Tunda speculation ne. Ba a da tabbacin cewa ya kwana a daga Lagos din ya taho. Faɗa aka yi. Ko?
To yanayin hanyar ne sai.
Idan ma ai tunda an faɗa cewa ya kashe kuɗi, su biyu daga cikin shaidunsa suna Kano. Ɗaya ya zo daga Lagos. Wanda ya zo daga Lagos ba a masa adalci ba, ya taso tun daga Lagos ko ta hanya ya biyo ko jirgi ya biyo, wahala da fargabar tafiya da waye-waye ya zo, kuma a ce ba za a saurare shi ba, ya koma. Sannan kuma ranar da aka sake ɗagawa dole ya sake dawowa. Ba a masa adalci ba, dole a ɗan rage masa raɗaɗin kashe kuɗin da ya yi ko wahalar da ya sha.
Yanzu dai kenan EFCC da ita da nata lauya sun koma har zuwa wace rana da aka daga wannan shari'a?
Daga ranar 23 ga watan Jun na wannan shekara.
Shi ne za a dawo a ji wancan shaida, shi ma ya sake dawowa daga Lagos?
Shi ma ya sake dawowa daga Lagos, kuma shi wannan mai yanda ake tuhuma na farko ya zo da lauyansa.
Ita babbar kotu ce da lauya?
Sai da lauya, musamman shari'a irin wannan.
To mai sauraro, gaba ta farko kenan za mu lalubi shi wancan bawan Allah idan hali ya yi da aka bashi umarnin ya biya wannan kuɗin jirgi 30,000, duba da kamar yadda lauyan EFCC ɗin ya ambata a kotu cewa yanayi daga jihar Lagos zuwa Kano yanayi ne da ya fi ƙarfin a ce mutum ya zo a mota saboda rashin ingancin tsaro a hanyar, da kuma abubuwa masu kama da wannan dole sai dai kudin jirgi ya kuma buƙaci 100,000 amma yanzu gashi an da 30,000 wanda watakila ya zama dole yanzu kamar yadda kuzunta umarta ya je sirri ta da lauyan nasa idan hali yayi zamu dawo domin jin yaya kalli wannan kwalliƙwarin hukunci da kotu ta yi Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani to me sauraro gabanin watakila ne sallamar na iya samun dama na yi wato ainihin haɗu da shi wannan matashi wanda aka buƙace biya wannan naira 100,000 kudin jirgi daga Lagos da aka zo dan bada sheda kuma dalilin sa yasa aka daga wannan shari'a kamar yanda lawyer shi FCC ya nema amma a hannu guda kotun kuma ta zabge 70,000 daga 100,000 ya dawo 30,000 ban sani ba yaya ka kalli wannan al'amari
to ni yanzu me zan ce akai ai kawai dole za a biya shi da hukunci ne eh to amma me a kuma adalcinta ne yasa ta yi hakan
daga 100,000 ya dawo
30,000 aha adalcinta ne dawo ka kuma rashin kuɗi ne ma yasa ni ma ban biya ba
lawyer ba ku daidaita da
lawyer tar lawyer na ba da a ce akwai kuɗin duk ba za a samu wannan damuwar ba to kowa yanzu ya san rayuwar da ake ciki yawa ban gama biyan shoti na ma bale lawyer na to ya zan yi da rayuwa ta yanzu ana kuma gashi ana ta kuma ka gashi kuma alalin kuma an ki zuwa a kama wayanda can suka yi abin
eh to amma yanzu ai kotun na ta ce sai watan gobe ma kuma kusan karshen sa za a dawo ana ga lokacin is yana da dan tsawon da za a iya samun bakin zaran gabanin lokaci
in akwai aikin da za a yi ba ana yi mu kudin ai rashin aikin ne yasa hakan
ya ka kalli wancan adalci na kotu batun 100,000 ya da 70,000 da kuma
ai kotu ta yi adalci sosai kuma wallahi tallahi ina jin dadi da wannan lawyer da wannan alƙalin da take wannan irin wannan case
ya batun daidaita da lawyer saboda gudun irin wannan a gaba
to insha Allah zamu daidaita zamu je mu same shi insha Allah kuma shi zai fuskanci mu zamu daidaita da shi
to me sauraro cikon gaban labarin kenan wanda take nuni da irin adalci na kotu sannan kuma da irin yanda ake samun ci gaba da soyayya na adalci a bangarorin shari'ar duba da yadda ake ganin mutun ya taso tun daga jihar Lagos domin ya bada sheda a wata shari'a wanda kuma lawyer sa ya shirya shi ma ɗaya lawyer ya shirya kotu ma ta shirya kuma akalla an dau tsawon kwanaki gabanin asa wannan lokaci amma mutun ɗaya ya zama shi yace bai shirya ba dan haka ya roki kotun ta daga masa wanda a hannu guda kotun ta saurare shi ta kuma yadda ta daga din amma kuma ta yi wannan hukunci dan tabbatar da adalci ga shi wancan bangare Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani